Maria America a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Baba Yakubu Makeri.
To a kowace rana dai shirin wato ranar Talata shirin yau da gobe yakan yi magana ne akan ilimi. Amma a yau 26 ga wannan watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan matsaloli da fannin ilimi ke fuskanta a Najeriya da ma Afirka baki daya.
Haka yake Baba, ka san akwai rahotanni da suka nuna cewa adadin mutanen da ba su zuwa makaranta kullun da karuwa yake a Najeriya, kuma da akwai bukatar gwamnati ta ƙara inganta fannin ilimi. Dan haka ne yau wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya tuntubi wani farfesa daga Jami'ar Minna, sannan ya ƙara jin ta bakin ɗalibai akan wannan maudu'in.
Amma kafin mu je nan dai, bari mu fara da jin wato amsoshin tambayar da muka yi a shafin mu na wato da muka yi a Facebook, inda muka ce waɗanne abubuwa ne ya kamata gwamnati ta maida hankali a fannin ilimi, ga kuma yadda kuka amsa mana tambayoyin namu.
Haka yake Baba. An samu ta farko a yau ta fito ne daga Jibril Umar Nabasa, inda yake cewa kamata ya ta maida hankali ta hanyar gyara albashin malamai da samar musu isassun kayan aiki na zamani.
To wannan amsa ko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Yace abubuwan da gwamnati ya kamata ta maida hankali a fannin ilimi a Najeriya waɗannan ababen a fili yake. Wato na farko, samar da kayan aiki na zamani, ni daukar nagartattun malumma, na gyaran malum wato mahallan karatu, da uwa uba biyan malamai haƙƙin su akan lokaci. Matukar to akai hakan, to za a farfado da martabar ilimi a Najeriya.
Haka yake sosai. Abubakar Kurum Tsurutawa, to Baba Allah sada fada ko zaka taya ni Tsurutawa, wannan Niger ne ko Ghana Baba? Inda yake cewa yau da gobe yana da ke hukumomi su mai da kai akan karawa malamai albashi.
To wannan amsar ko ta fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Tace to da farko dai gyaran makarantu, na biyu kuma biyan malamma haƙƙin su kan lokaci. To da zarar an yi haka, to za a maido da komai daidai.
Haka yake. Sai Zainab Musa mai Adua, inda tace ya kamata gwamnati ta ƙara inganta ilimi ta hanyar gina makarantu da kayan aiki da ɗaukar ingantattun malamai da kuma biyan malamai haƙƙin su akan lokaci.
Umar Haruna Kirfi dai yana cewa yau da gobe ni ra'ayina a jibge makudan kudade a kasafi a fannin ilimi, kaji shi zancen kudi yake yi.
To haka ne Baba, to ai dole sai da kudi za a duk samu abubuwan da ake bukata
da kuma tsari mai kyau.
Kwarai da gaske, aka ƙara in ƙara kasafin kudi a fannin ilimi za a ƙara samun ci gaba sosai Baba.
To amsa ta gaba.
To sai Usman Kasim Kiringim na Arewa, inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah. To za mu iya cewa ya dace dai gwamnati ta biya albashin malamai akan lokaci. To shi kuma abin da ya ce kenan.
To sai kuma wannan da ake kiransa wato Daddau Muhammad Yankunzo, shi ke cewa samar da kayayyakin aiki na zamani da kuma gyaran jadawalin koyarwa ya yi daidai da irin na kasashen waje shi ne abin da zai inganta ilimi a Najeriya.
To sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Daddau Muhammad Yankuzo, inda ya ce samar da kayayyakin aiki na zamani da kuma gyara jadawalin koyarwa ya yi daidai da na ƙasashen waje. To mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. Yanzu bari mu ji ra'ayoyin ɗalibai akan yadda suke gani ya kamata inganta fannin ilimi.
To jama'a assalamu alaikum, tare nake da wasu matasa ciki akwai dalibai da kuma tsaffin dalibai manyan bakin nawa. Gashi an gammala zabe, an zabe yan majalisu da shugaban kasa kafin mu kai ga zaben gwamna. Wani irin shawara gare ku ta yadda za ku lowa matsalar ilimi a Najeriya?
Sunana Husaini Salisu Mani. To alhamdulillah, abin da dai muke so ga su wa'annan yan majalisu da kuma shugaban kasa, muna so a inganta harkar bangaren ilimi, kuma sannan taya za a haɓaka harkar ilimi sai an kula da biyan albashin malamai, sannan kuma da su kansu akwai waɗanda suna ansa albashi amma ba sa zuwa wurin aiki, sai an kula da supervising nasu. Sannan kuma mutum ya sani cewa shi in an ɗauke malamin nan fa, to ya sani fa duk rana duk minti nashi ana biyan shi kuɗi a wannan, to ya sani cewa idan wata rana ta zo bai biya wa'annan bai bi wannan aiki na wannan kuɗin ba, to abinda duk ya ci fa haramun ne. Sannan kuma su kuma ɗalibai dole sai an yi tsaye akan su, musamman namu arewa. Zaka ga yaro ya kamata a ce ya kai kanshi makaranta da kanshi amma ana kurishe na kin zuwa nan, ma sai iyaye sun yi tsaye har sannan su ko malamai su yi abin yi.
To malam ya sonka?
Ni sunana Aminu Dahiru.
To kaji abinda malami da ya gabace ka yake cewa game da matsalar ilimi, kai me zaka ce anan?
Eh, gaskiya hakan yadda ya wadi din daidai ne, dan dama mu fatan mu akan dalilan mu na zaben wannan ingantaccen shugabanni karo na biyu da muka sake yi, muna kyautata musu zato, muna kara kyautata musu zato, kuma muna fatan insha Allah ba za su ba mu kunya ba dalilan mu na zaben su kau. Muna la'akari ne da yanayin ingancin su, sannan kuma muna fatan bangaren ilimi su taimaka su ba da goyen baya da korin gwiwa a bangaren harkar ilimi, saboda muna da nakasu mai girma a bangaren harkokin ilimi yankin arewa, daga bangaren malaman makaranta da kuma ƙara wayanmu da iyayenmu kawuna dangane da abin da ya danganci bangaren ilimi, su ƙara miƙewa tsaye sosai wurin baiwa yayansu ƙwarin gwiwa wurin tabbatar sun koyi ilimi yadda ya kamata.
Ya sunan malam?
To assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi.
To dalibi ne kai ko kuwa?
Eh, ni dalibi ne.
A wace makaranta?
Makaranta Yusuf Bala College of Legal and General Studies Daura.
To gashi an zabi shugabanni daga shugaban kasa da yan majalisu kuma wanda suke da alhakin tabbatar da dokoki na inganta ilimi da sauran al'amuran kasa. Wani matsala kuke fuskanta a bangaren ilimi da kuma shawara ga wayannan shugabanni?
Eh, gaskiya to muna fuskantar matsaloli da dama ta bangaren ilimi, sannan kuma shawarar da muke ba shugabanni ya kamata su ba da muhimmanci gaskiya wajen kulawa da biyan ma'aikata kuɗin su cikin lokaci, saboda rashin biyan cikin lokaci shike sa ake shiga wasu matsaloli na fannin malamai ta yadda za su je su koya wa ɗaliban su.
Kamar ku a makaranta kuna da kayayyakin aiki?
Eh, kamar gaskiya ta fannin kayayyakin aiki a makaranta muna samun matsaloli, kamar wurin kujerun zama da kuma wurin karatu gaskiya akwai karanci. So haka muna roƙo a wannan gwamnati mai adalci da ta duba ta wadata kowanne makarantu da isasshin kayan aiki irin kujeru, wuraren karatu da sauransu.
Wani kira za ka yi ga kaman iyaye ko magabata su ma?
Eh, to kuma kiran da zan yi ga iyayenmu da magabata su ci gaba da haƙuri na taimakawa da kuma ba da ƙwarin gwiwa ga yayansu wanda suke karatu, ta hanyar taimaka musu da kayayyakin zuwa makaranta da kuma biyan kuɗin makaranta akan lokaci.
To ya sunan malam?
Sunana Mubarak Hamza.
To Mubarak, me ka fahimta game da matsalolin da ake fuskanta na ilimi a Najeriya?
Matsalolin ilimi gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama, saboda mafi akasarin malaman makaranta ba sa samun salary kan lokaci, mafi akasari kuma su ba sa son zuwa wajen aiki, sai kuma fannin iyayenmu su ma dole sai sun mai da hankali akan matsa ma yaya da kanni da dangi kansu dage su nemi ilimi.
Da kukan da ake shine kaman matasan nan ko dalibai ko da an ce su je makarantar nan sai su je wani wuri?
Eh, to abin da zan fi akasari wasu malaman ba su kama koya ba da gani, saboda ilimin su bai kai ba, kuma dalibai yanzu zamanin Allah daga ya kawo wanda wani ba makarantar ke gaban shi ba ya samu rayuwar shirida, amma dai muna kira ga wannan gwamnatin mai adalci ta yi kokari mai rangani akan tattalin ilimi na ƙasa.
To bari sake dawowa wajen malam, mun manta baka gabatar da kanka ba. Ya suna malam?
Suna na Hussein Salisu Mani.
To akwai matsala na ilimin mata, ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala?
Eh, gaskiya su ilimi ya ƴa mata musamman ma a ƙauyuka, su mafi yawanci iyayen nan mata sun yi son su dora ma yara talla. To kuma akwai wani abu da naga wasu kungiya tana yi wanda ban da rike sunanta ba, musamman a jihar Katsina, naga ana tattara dalibai mata na primary school ana ba su 20,000. Wannan ya sa ƴaƴa mata da yawa an ƙara sa su makaranta a ƙauyukan hakan. To amma me bai kamata a ce sai an zo ana ba da kuɗi wa kannan ka kai ɗanka makaranta, saboda yanzu kaga misali idan mata ma'aikatan asibiti suka yi karanci, ba za mu natsuwa da hankalin mu ce maza ne za su diba mata a kowace irin rashin lafiya. Za mu so a ce mata sun yi ilimi musamman ta wajen ba da tarbiyya ko yadda yara karatu ko kuma aikin asibitin ma da ayyuka da dama wanda ya kamata a ce su suke yi, amma saboda karancin mata a cikin masu ilimi sai kaga aikin da mace ya kamata ta yi namiji ne yake yi, amma ba haka muka so. Mun so a ce mace ce za ta yi mace aiki ko ma kula da lafiyar ta ko wani abu, ya kamata a ce an kula da ilimin yaya mata gaskiya.
To malamai mun gode kwarai, da fatan magabata sun ji wannan shawarwari naku. A huta lafiya.
Ma dalla a gaida baban gida tare da ɗaliban da suka tattauna. To yanzu kuma za mu ji tattaunawar da shi wakilin namu baban gida Jibrin ya yi da Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. To kafin baban gida Jibrin ya zo muna da ya sunan shi. Kin je ji irin tattaunawa da yayi da ɗalibai, kowa ne suna nuna irin abubuwan da suke ganin idan ya dace. To ina ji an same shi?
To
da farko ko professor zai gabatar da kansa.
Na'am, ya insha Allah ta'ala, sunana Professor Shehu Abdullahi Ma'aji daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina a bangaren koyar da ilimin kimiyya da sana'a insha Allah.
To professor, batun matsalar ilimi batu ne da za a iya cewa ya yana nema ya gagara kundila. So da yawa sai ka ji gwamnatoci da kuma kungiyoyi na ta kokari na ganin an daidaita harkar ilimi a Najeriya, amma kuma kaman abin ya riga ya yi nisa, magance shi na nema ya gagari hukumomi. Me ke haifar da haka?
Gaskiya akwai matsalan tsarin ilimi a ƙasa, sannan akwai laifi a gurin iyaye, akwai laifi a gurin ɗalibai, akwai laifi ta hukuma. Kowanne daga cikin waɗannan idan muka zauna muka bi za ka ga yana da nashi matsalolin. To amma babbar matsala shine na hukuma, wadda su ne suke da nauyin tsara harkar yadda ilimi a ƙasa zai tafi. Idan ka kwatanta tsarinmu a nan da waɗansu ƙasashe da suka ci gaba, za ka ji cewar akwai bambanci. To babban al'amari shine ya kyautu a ce a tsarin iliminmu na Najeriya, wadda in mun kwatanta shi da waɗansu, muna daga cikin kyakkyawan tsari da muke da shi, sai dai ba a iya aiwatarwa. To wannan rashin aiwatarwa shike shafan yawancin abubuwa da muke da shi. Yanzu ɗauki misali kasafin kuɗi da ake ƙungiyar ƙasashen UNESCO sun tsara abin da ya kyautu ya zama kaso daga na ilimi daga cikin kasafin kuɗi na ƙasa. Ai kaga ba ma iya aiwatar da wannan. Sannan na biyu, idan ka dubi makarantun mutum daga matakin farko na firamare har zuwa jami'o'inmu, za ka ga wa'ensu shiri aka yi akan idan aka samu matsaloli dangane da dalibai ina ne mataki wanda za a dauka babu shi so a ƙarshe sai ka ga an samu faduwa kuma ba yadda za a gyara abin yaran sun zama matsala ga ƙasa ga binnan community da shauransu haka to wayannan sune matsaloli da muke faruwa sannan su kuma iyaye ba wanda ya damu da yaran sa ma yanzu in ya fita da safe sai dai da yamma in ya dawo ina yaron ya je makarantar ya je ba makarantar ya je ba ba wanda ya damu iyaye ma sukan taimaka wani lokaci a gurin shi yana son ɗansa ga abin da zai amma ya manci ɗansa ba dole bane ya iya wannan amma ya matsa idan yaron kuma ya fadi shikenan ba inda za a je sai a dinga neman ta ina ne za a sayi jarabawa ko za a yi wani ababa da cin hanci a samu shi ma matsala ne a ƙasa sannan su kuma yaran yanzu ba karatun suke so ba kullun suna gindin talabijin da kwamfuta da handset suna duba abubuwan da suke faruwa a rayuwa shi yaro yanzu ba karatun yake so ba sai dai ya ci jaraba idan ya fadi sai ya ce maka malami ya ka da shi ba zai ce maka shi ya fadi ba to sannan su kuma al'umma su ma ba gudunmawa da suke ba rawa yaro na unguwa yana yawo ba wanda ya damu a zauna a duba wannan yaran da muke da su matasa me yasa suke yawo ba wani abin da suke yi a kowa ya saki hannu ya daure sai dai a ƙarshen an samu wani abin da bai dace ba a haɗu ana cewa to ya za a yi lokacin abin ya lalace to wayannan matsaloli ne a ƙasa a iyaye a kawunan mu gaba daya wanda idan dai ba daukan mataki akai ba nan gaba ba mu san inda zamu kare ba sai dai Allah ya kiyaye
to idan muka dawo jami'o'i inda nan kake zaka cewa yanzu sai kaga a shekarar farko ko rabin shekara ma sabbin dalibai daruruwa ake kora ku sallama daga makarantun nan bisa gazawar cin jarabawa me ya haifar da hakan kuma wannan ita ce mafita
to lallai gaskiya ka kawo babban al'amari gaba ɗaya ƙasar nan manyan makarantu da muke da su wanda ake kira na College of Education na horan malamai da kuma Polytechnic wanda na horar da ilimin sana'a sannan da jami'o'i da muke da su idan ka hada su gaba daya ba za su iya daukan yaran da suka kai miliyan 1 ba dan yanzu misali dauki mina in ka dauki FUT mina tana daga cikin jami'o'i na matasan jami'o'i na biyu ko na uku to amma kwata-kwata abin da za mu iya dauka mutum 2,500 to kuma akwai sama da mutum 10,012 da suka zauna jarabawa to za ka dauki 5 ya za ka yi da wurin kusan 7,000 kenan a ƙarshe to kaga dukkanin jami'o'i da manyan makarantu in ka hada su ba za su dauki miliyan 1 ba idan ba su dauki miliyan 1 ba 700,000 nan ya za ka yi da su to na farko kenan sannan na biyu a shekarar farko wayannan yaran kowa ya san muna da matsaloli a ƙasar nan na rashin wuta muna da matsaloli a makarantun nan na rashin computers nan mai kwakwalwa sannan muna da matsaloli na malamai kansu horarrun malamai wanda suka iya koyarwa kawai dauka aiki ana tura dan mutum ba shi da sana'a sai ya ga sana'ar koyarwa shine sana'ar da zai yi kafin ya samu wata sana'a to saboda haka a ƙarshe yaran nan an dai daddafa an ci jaraba an fito an shiga jami'a tashin farko sai jami'a ta ce maka akwai wani abu yanzu da aka kawo na canji hukumar kula da jami'o'i da ake kira NUC da muna da wani abin da muke dora skeli na yara akan 1.0 wannan 1.0 kenan wanda ake kiran shi CGPE sai yaro ya kasa 1 point sannan za a iya sallamarsa to yanzu sai aka maida shi 1.5 da aka maida shi 1.5 din nan shine dama a 1 din ma ya aka kare ballo ka zo ka ce kana son ka inganta matsayin yaron ka maida shi 1.5 to wannan 1.5 din ya zama matsala me yasa zai zama matsala domin jami'o'in ba su da kayayyakin koyarwa da kwararrun malamai da za su iya cimma wannan buri to ka zo yaro a secondary bai iya kwamfuta ba tashinsa na farko ya zo jami'a kafin ya fahimci menene rayuwa ta jami'a ka sa shi akan jaraba da kwamfuta a cikin jaraba da kwamfuta kafin a ankara ka ce masa jarba da zai na minti 40 ne, wadda idan zai zauna ya rubuta kila zai rubuta abin da zaka fahimta. Yanzu ka ce ka dora shi akan jarabawar mai kwakwalwa, shi bai ma sai da ake amfani da ita ba, sannan ya zo ya fara. Sannan in ya fara, wanda zai duba jarabawan ya ce a to shi kenan an yi minti 45 ya fadi na farko kenan. Na biyu, gurin da ake koyar da ɗaliban nan, zaka tadda ɗakin karatu, ma'ana lecture hall, yaran nan sun kai su 1000. A cikin 1000 din nan malami shi kadai, wani na ƙarshe har a yi laccan a gama bai ma san abin da ake magana ba. Sannan a ƙarshe sai ka ce kuma zaka zo ka jaraba shi akan abin da ka yi magana. Matsala ce domin jami'oyin ba su da isassun kaya, ɗaliban sun yi yawa, sun fi ƙarfin kayan, malaman ba ƙwararrun malamai. Yanzu gashi nan ƙwararrun tsofaffin profesoshi an sassallame su a jami'o'i, an ce ba maganan contract. To yaran matasa na malaman da muke da su, buri ya musu ya mutum ya zo an ba shi aikin sana'a, yana bige-bige a wani guri kuma yana zuwa koyarwa, ba shi da lokacin da zai ba ɗalibi ya sanar da shi abin da yake kyauta ya sani. To ya ne a ƙarshe malami ɗaya yana da yara 500 zai musu test, zai ba su assignment, zai jaraba, ina yake da wannan lokacin da zai zo ya duba wannan ya ce yaro ya ce, shi ma matsala ne. Saboda haka a ƙarshe matsalar da ake samu idan yaro ya faɗi ba zai tafi gida ba, dan yana jin tsoron ga iyayensa cewa an sallame shi a makaranta. To idan ya zauna a makaranta sai ya shiga kungiyan asiri na ɗalibai. To a ƙarshe sai ya zama matsala ma makaranta, ya zama ma matsala a wannan community, sannan ya zama matsala a ƙasa. Domin a nan ne zai shiga ƴan kungiyan asiri suke da bandaza, su shiga amrobri, yayin fashi da makami da dukkan wayansu abubuwa, sai su zama matsala ƙasa matsala. To wannan kaga babba karamin matsala bane. To mu kuma system din tsarin ilimin bai nuna cewa idan yaro yana jami'a idan ya fadi a wannan bangare maimakon ka kore shi, to duba wani bangaren da ya fi masa sauki sai ka canza shi, a sai ka ce kawai ya fada kore shi. To in an kore shi sai kuma yazo ya zama matsala. To kaga tsarin makarantun ma da shugabannin makarantun su ma matsaloli ne, wanda idan ba an tashi an canja manufa ta irin wannan tsari ba, maimakon ayi gaba sai dai ayi mai haƙin rijiya, ana ci gaba ana ƙara samun zurfin matsala. To saboda haka wannan matsala ne yara takin farko su zo ka jarabta su, su faɗi ka ce ka sallame su, maimakon ka canza musu wani fanni da za su iya. Sannan iyaye kuma su turje cewa lallai su suna son ƴaƴansu su yi wannan. Sannan yaran su ma ba su da lokacin zama su yi karatu, su duba abin da aka gaya musu su yi. To a ƙarshe duk waɗannan suka haɗu sai su zama matsala, kuma matsalan ƙasa take zama ma. Saboda a ƙarshe idan kuri yara tunda ba gida suke tafiya ba, wani abu suke yi daban, iyaye kuma ba su san abin da suke ba. Saboda haka nan ba ƙaramin matsala ba ne.
To mallam, ina gurbin batun harshe yake a wannan batu na koyarwa, saboda wasu na masana na ganin cewa matsalar harshe na ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa wajen rashin ma fahimtar me ake koyawa ɗalibi ko kuma shi kanshi malamin ma.
Gaskiya ne, duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan ka dube su da harshen su na haihuwa suke yin abubuwa da suka yi. Na farko ka ɗauki China, ka je ka ga yadda suke karatun su, ka dubi kayayyakin da suke kawo mana, duk abin da suka rubuta da harshen suke rubuta don su kare mutuncin harshen su. Ka dauki India, duk karatun su da harshen su suke a Indianci. Ka dauki Japan, duk karatun su da harshen su na Japan suke yi. Kai dauki shi baturen America da Ingila da ko ina, ai da turanci yake. To kai na aro ne kake so kai amfani da shi, wai ka inganta naka ta ina zaka ci nasara. Saboda haka shi kansa matsala ta harshe matsala ne. To yaro bai ma gama fahimtar nashi harshen ba, sannan kuma ya zo ya fahimci na aro, sannan ka zo ka koya mishi karatu akan na aro, sannan ka jaraba shi akan na aro, sannan kuma kana tunanin yayi wani abu na kirki akan na aro, anya ko za a ci nasara haka? To kaga ba karamin matsala bane. Saboda haka idan da a ce ɗaya daga cikin yarukan nan guda uku na Ibani ko Hausa ko Yarbanci muka dauka miki so mu yi amfani da shi, kaga mamaki ka jarabi yaro kaga akan Hausa, ka koya mishi karatun Hausa, ka tambaye shi jaraba akan Hausa, kaga in ba zai gaya maka 100% abinda ka koya mishi ba, to wani zaka gama turancin naka ma ka gama bai ma fahimci abinda kake ba, sannan kuma ka zo ka ce zaka tambaye shi, sannan matsayin da ake tambaya harshen malami a matsayin tambaya da fahimtar dalibi a matsayin tambaya akwai bambanci. To saboda haka yanzu malami yana nan dakta ne, zai ga kwarewarsa a turanci, yake tunanin dalibi ya amsa mishi tambayar da ya akan irin wannan kwarewa, ya za a yi? Dole sai ka sassauto daidai kasa-kasa na fahimtarsa na turancin yaran, sannan ka tambaye shi, in ka bi shi a hankali sai ga ya fahimta. Saboda haka a kullum mu muna cewa idan babu ingantaccen koyarwa babu ingantaccen koyo kuwa, to kuma dole ne tunda harshen nan ba namu bane sai mun yi a hankali, shi ma yana daga cikin babban kalubale da muke fuskanta a wannan kasa akan bangaren ilimi, kuma dai ba yadda zamu yi ba mu sani ba sai dai in za a yi gyara. To lalle shi ma matsala ne akan harshe wajen koyon karatu.
To dan koma baya, kai mabatin cewa akasarin wasu malaman zaga suna zuwa karban wato aikin koyarwa ne saboda sun rasa aikin yi, kana gani yana daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta yanzu aka dauki bambanci tsakanin makarantun na kudi da kuma na gwamnati? Sai kaga malamin da ke koyarwa a makarantar kudi kila bai samu albashin da wanda na gwamnati ke samu, amma kuma sai dalibin da ke makarantar kudi ya fi kokari, me ke sa haka?
To idan ka duba za ka ga cewa a tsare-tsaren ilimi akwai matakai, mataki-mataki. Matakin farko shine da muna da makarantun horar da malamai wanda ake kira teachers colleges. Idan ka je ba wai ana koya maka yadda za ka koyar kawai ba ne, a'a ana koya maka ma sanin halin mutum dan adam wanda ake kira psychology, ana nuna maka yadda za ka yi mu'amala da shauran mutane sociology, ana koya maka yadda a cikin aji za ka shirya ɗalibanka da ake kira class management, ana koya maka abinda ake kira tarbiyya wato discipline da shauransu, sannan kai tsari ma na malami na sa kaya sutura, idan ka sako riga baka dora hula ba baka cancanci ka zama malami ba, sannan maganar kama da za ka yi a gaban ɗalibai ba a so ka dinga maimaita kalma guda ɗaya dan yara za su dinga kiranka da wannan kalma. To kaga waɗannan abubi tanada ne da ake da su a makarantun koyarwa na horon malamai, wadda a yanzu babu irin wannan makarantun, an share su. To da aka share su ma na manyan din ma da ake NCE, wayansu irin malamai ne suna da irin wannan horon da suke horarwa su din, su ma matsala ne. To shi yasa idan ka duba waɗannan su makarantun kuɗaɗe sai sun tace sannan su ɗauki malaman. To wannan da na maka magana matakin farko ne. Mataki na biyu, idan an gama horar da malami akwai kundin tsarin koyarwa wanda ake kiran shi jadawali, syllabus kenan. Menene za ka koyar? Akwai lesson plan, yaya za ka koyar da abin da ake so ka koyar? In ka koyar, ya za ka jaraba? A ka ci nasara a gurin koyarwa ko baka ci nasara ba? Za ka maimaita shi ko ba za ka maimaita shi ba? Sannan mataki na uku, akwai inspectors da kuma supervision, wayannan suna bibiya abin da aka koya maka aka ce kai shi kake yi. To mataki na hudu, sannan daga lokaci zuwa lokaci ana horar da malama lokacin hutu. To makarantar gwamnati wa zai kula ya maka wannan? Idan ka je yawancin malaman kaya ma suke sayarwa, mata su sai da gyada, da wayansu abubuwa maza zo da yadiddika suna bada hankalin ba a gurin koyarwan yake ba to makarantun kuɗi ba za su yadda da wannan ba su wancan gwamnati ce ta riga ta sa matakin albashinta za ta bayar ba bai dame su ba amma su wannan abu biyu suka sa a gaba suna neman riba ne to kuma idan baka ba da inganci ba mutane ba za su zo su sai kayan ka ba saboda haka suna tallata kayan su da inganci shi yasa suna bin wa'annan tsarikan su horar da malaman gwargwadon hali sannan su tabbatar da abin da suka yi na karban kuɗin makaranta za su ci riba sannan su nuna maka abin ba za ka yi abin da ya dace kai ba fa akwai wa'ansu akan layi suna jira
kama da a gaishe da Professor Shehu Abdullahi Ma'aji tare da baban gida Jibrin to baba Yakubu Kaji maganganun da suka yi sun yi magana batutuwa daban-daban masu mahimmanci da inda abubuwan da ya kamata a yi domin inganta harkan ilimi
daula wato duk lokacin da za a yi amfani da irin masara irin haka ko shakka babu za a samu a inganta harkokin ilimi da duk abubuwan da ya kamata a yi a kyautata rayuwar dalibai da na malumansu
haka yake to lokaci ma yayin halin ciki kuma wani mako idan Allah ya saki dawo da mu amma da din wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau da abokin aiki na
baba Yakuba Kelly
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya saki dawo da mu